إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ƴan uwa ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dukkanin yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya da fuskokinmu a wannan safiya ta asabar a yau muna 29 ga watan safar hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina tana da shekara 1447 wanda yake daidai da 23 ga watan 8 shekara ta 2025 miladiya muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya ya sake hada mu a wannan masallaci mai albarka a nan masallacin da ke nan unguwar Raji Kwatas a nan cikin garin Bauchi kamar yadda muka saba haduwa domin karatu a cikin littafin Makarimul Akhlaq na babban malami Fadilatu Sheikh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymeen Allah madaukakin sarki ya mishi rahama wannan shine darasin mu na 27 wanda kuma darasin mu na baya idan bamu manta ba har yanzu muna kan bayani akan abin da ya shafi alwafa'u bil ahdi wa injazul wa'd abin da ya shafi cika alkawari mutun ya zama mai cika alkawari wanda muna kan karanta bayanin da malam yake ta kawowa akan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisa abubuwa guda hudu duk wanda yayi da suka zama dabi'unsa suka zama halayensa ya siffantu da waɗannan siffofi to annabi sallallahu alaihi wasallam yace wannan mutumin ya zama tataccen munafiki munafinci ya tabbata gare shi wa man kana fihi khaslatun minhun kana fihi khaslatun minan nifaqi hatta yad'aha duk wanda ya zamana yana da wani bangare ko wata dabi'a cikin waɗannan dabi'u guda hudu to yana da bangare na munafinci har sai ya tuba gurgurdan yadda mutun ya dauki wa'annan dabi'u suka zama jinin jikin sa gurgurdan yadda munafinci yake a jikin sa ma'ana kai ka ce idan ka dauki wa'annan dabi'u guda hudu kamar ka raba munafinci ne guda hudu wanda ya dauki guda daya yana da kashi daya cikin munafinci wanda ya dauki guda biyu yana da kashi biyu cikin munafinci wanda ya dauki guda uku yana da kashi uku cikin munafinci wanda ya dauki guda hudu duka ya hada to ya gama hada munafinci akan sa munafinci ya gama tabbata akan shi malam yake cewa al-muradu bihi abinda ake nufi da wannan hadisin shine anna hadhihi al-arba'a la tajtami'u illa fil munafiqil khalis wadannan dabi'u guda hudu ba sa taba haduwa in ba akan tataccen munafiki ba ba yadda za a yi mutun ya hada wadannan halaye guda hudu in ba ya zama munafiki khalisi ba tatacce wa in kana al-mu'minu qad yahsulu lahu wahidatun minha ko da yake ana iya samun mumini ya zama yana taba wani bangare daga ciki ya zama yana da wani bangare na waɗannan dabi'un lakinnahu la yakunu munafiqan khalisa, sai dai ba zai yi zama tataccen munafiki ba, bal yakunu fihi khaslatun min nifaqin hatta yada'aha, sai dai zai zama yana da wani bangare na munafunci ne har sai ya daina. Wa hadhihi al-arba'a hiya, malam yace waɗannan ɗabi'u guda hudu sune: na farko, idza tumina kana, idan aka bashi amana aka aminta da shi sai yayi ha'inci. Wa idza haddatha kadhaba, in yayi magana zai yi ƙarya. Wa sabaqa al-kalamu ala hatayn al-jumlatayn, waɗannan jumloli guda biyu magana ta gabata akai, mun ji wancan hadisin da yazo da siffofi guda uku, yayi mana bayanin wannan. Wa thalitha, na uku shine malam yace qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace: wa idza ahada ghadara, in yayi alƙawari zai saba. Wa huwa tartibun min qawlihi fi ma sabaqa, wato shine jerantawa daidai yake da faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam a wancan riwayar da muka ji: wa idza wa'ada akhlafa, in yayi alƙawari ya saba. To anan shine yace: wa idza ahada ghadara, in yayi alƙawari yayi yaudara. Ai idza ahada ahadan ghadara bihi, in yayi alƙawari ma wani to zai yaudare shi. Walam yufi bil ahadi alladhi ahadahu alayhi, ba zai taba cika wannan alƙawarin da yayi ba. To wannan alama ce ta munafunci, mutum ya zama mai saba alƙawari, har in an ce ai wane yayi alƙawari, a ce wane kan, ku jira kawai sai mun gani a ƙasa, ma'ana ta tabbata cewa wane yana saba alƙawari. To wannan ya tabbata cewa yana da siffa ta munafunci, Allah ka tsare mu. Warabi'a, siffa ta hudu yace: idza khasama fajara, in yayi husuma zai yi fajilci. Wal husumatu, abinda ake nufi da husuma anan, hiya al mukhasamatu inda al qadi wa nahwihi, shine a je ayi husuma ayi shari'a a gaban alkali da makamancinsa. Fa idza khasama, to in aka hadu a gaban alkali za a yi husuma din, fajara zai yi fajilci. Wal fujuru fil husumati ala naw'ain, fajilci a husuma, a ce wane yayi musu kuma yayi fajilci a musun, nau'i guda biyu ne. Ahadihima, nau'i na farko, an yadda'iya ma laysa lahu, mutum yayi iddiya yin abin da ba nashi ba, a je ayi shari'a gaban alkali ga abu nan ya san ba nashi bane, amma kuma yi iddi'a'i kuma yi tsaya ka'in da na'in sai ya karba. To wannan yayi husuma wajen fajilci, yayi fajilci wajen husuma. Wathani, abu na biyu, an yunkira ma yajibu alaihi, ko yayi inkarin haƙin da yake kansa, ya ci haƙin wani na biyan sa kuɗin da zai biya shi na bashi, wajibi ne a kansa ya biya, amma sai yayi inkari ya ce shi babu wani kuɗi a kansa, shi bai taba ba, shi bai karɓi wani kuɗi a wajen wani ba. To kaga wannan ya zama na yayi fajilci kenan wajen husuma, yayi husuma yayi fajilci. Fajilci a wajen husuma kuma shine kayi amfani da husuma don shiga haƙƙin wani, mun gane ku, ka cuci wani, ka ha'inci wani. Malam sai yace misalul awwal, misali akan magana ta farko, mutum yayi iddi'a'in abinda ba nashi ba. Idda'a shakhsun ala akhar, mutum ne yayi iddi'a'i akan wani. Fa qala inda alqadi, sai je gaban alkali sai yace: ana atlubu min hadha ar-rajul, min hadha ar-rajuli al-faryan, yace wannan mutumin ina bin shi bashi riyal dubu. Malam ya buga misali da riyal ne, saboda a can inda yake kudin da ake amfani da shi kenan riyal. Misali mu ce anan mutum ya je gaban alkali ya ce ina bin shi naira miliyan ɗaya, wa huwa kadhib, alhali kuma ya san ƙarya yake yi. Wa halafa ala hadhihi da'wa, har ma a ce inda gaske ne ya zo ya rantse, kuma ya yadda ya rantse din. Wa ata bi shahidi zuri, har ma ya je ya kawo shaidan zur, wanda zai zo ya masa shaidan ƙarya. Fa hakama lahu alqadi, sai alkali yayi hukunci ya ce ma wannan ya je nemo naira miliyan ɗayansa ya bashi, bayan kuma baya binsa ko sisi. fa hadha khasama fa fajara, to wannan yayi husuma kuma yayi fajilci a husumansa. Mun fahimta ku? Me ya ja aka ce yayi husuma yayi fajilci a husuman? Shine saboda ya karbi haƙƙin da me, haƙƙin da ba nashi ba, ya karba abin da ba nashi ba. Wannan yasa aka ce yayi husuma kuma yayi fajilci a husumansa. لأنه ادعى ما ليس له saboda yayi iddiyayin abinda ba nashi ba wa halafa alaihi har ma yayi rantsuwa akai har yayi rantsuwa akai saboda idan mutun yayi iddiyayin abinda ba nashi ba kuma yayi rantsuwa sannan ya kawo shaidu wanda zasu yi shaidan ƙarya to yayi laifi guda uku ne manya manya abu na farko shine ya ci haƙin wani wannan kuma dama haƙin dan adam ba mai yafewa in ba Allah ba abu na biyu shine ya rantse da sunan Allah akan ƙarya saboda rantsuwa da sunan Allah da gangan mutun ya rantse da Allah akan ƙarya laifi ne babba shi yasa a musulunci wannan laifin ma wannan rantsuwan ma bata da kafara bata da kafara ma'ana in mutun ya rantse da Allah amma akan kuskure to wannan shine wadda wato za a ce yayi kafara misali a wani yazo ya ce masa ga gwamna a bakin titi kawai shi ma sai ga mu dole sai ya ce ai gwamnan Bauchi yana bakin titi yace a ƙarya ne yanzu na baro bakin titi yace wallahi yana bakin titi saboda mai an bashi labari to yanzu yayi rantsuwa akan kuskure to shine zai kafara amma wanda ya baro bakin titin sai to yace wallahi wallahi na rantse da Allah na baro gwamna a bakin titi bayan ƙarya yake yi to wannan rantsuwan girmanta yayi girma bata da kafara kawai sai an hada gaban Allah saboda laifin yayi girma mutum wulakanta Allah da rashin sanin darajar Allah yayi girma mutum ya kira sunan Allah ya rantse da shi akan ƙarya mutum yayi rantsuwa da sunan Allah akan ƙarya to wannan lamarin sa ya kai ƙarshe Allah ka tsare mu to sannan kuma bayan nan sai kawo shaida wanda shi shaidan zai yi shaida ne akan ƙarya abinda bai sani ba zai ce ya gani lokacin da aka karba bashin bayan kuma ƙarya yake zai ce ya gani lokacin da wani ya karba kuɗin bayan kuma ƙarya yake to wannan kaga ya je da laifuka har guda uku ya karbi haƙin wani ya yi rantsuwa da Allah akan ƙarya ya kuma kawo shaidan zul ya kawo shaidan zul su kuma mutane masu imani Allah ya siffanta su a cikin Al-Qur'ani wallazina la yashhaduna az-zura wa idha marru bil-lahwi marru kirama duk inda wato mutanen kirki suke ibadul rahman Allah ya ce su ba sa shaidan zul ba sa shaidan zul karamin mutum shi yake ba da shaidan ƙarya amma duk wanda ya kai mai daraja to baya shaida akan ƙarya ba ma ya fadar magana in ba gaskiya ba baya fadin magana in ba gaskiya ba Allah ya tsare mu misali tsani mallan yace misali na biyu akan mutum na biyu wancan wanda shi kuma zai yi inkarin yayi musun abinda yake kansa wannan yayi iddiai ya daura ma wani sharri bayan babu haƙi akan shi shi kuma yanzu wannan akwai haƙin akan sa amma yayi musu sai yace an yakuna inda shakhsin alf riyal a ce akwai wani ana bin sa bashin riyal dubu ko mu fassara shi da Hausan mu ta ɗan Najeriya naira miliyan 1 misali ko dubu 100 fa ya'tihi sahibul haqq sai mai kudin da ya bashi bashin sai ya zo fa ya kulu sai ce da shi aufini haqqi ba ni haqqi na bashi ne da nake binka biya ni kaya na fa ya kulu sai ce laisa laka indi shay sai ce kai ni kuma kake bina bashi ba abinda kake bina ni sizin ka baya wajena fa idza ihtasama 'inda al-qadi idan suka je gaban alkali suka yi husuma aka je shari'a walam yakul lil mudda'i bayyina shi wanda ya iddi'ain yace ana yace yana bin wani miliyan 1 ko 100 bai da hujja ma'ana wata kila ba a rubuta ba babu shaidu halafa hadzal munkirul kadhibu fi inkarihi annahu laysa fi dhimmatihi lahu shay shi wannan da ya musun bashin da ake bin sa makaryacin sai yayi rantsuwa da Allah yace ba ka bina ko sisi ba ko sisin ka a wajena fa yahkumul qadi bi bara'atihi daga shi alkali tunda wannan bai kawo hujja ba ba kuma yi da shaidu shi kuma wannan ya rantse din dama manzo Allah yace al bayyinatu ala al mudda'i wal yaminu ala man ankara in ana husuma to wanda ya fara kawo maganan yace akwai to ya kawo hujja in bai da hujja to zai ce kai da kai musu kace babu zo kai rantsuwa da Allah to wannan sai ya rantse da Allah فهذه خصومة فجور مالا يتي تو ونن خصومة تفاجل چي والإياذ بالله الله يسلم يتي وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال يا تبتا دقى النبي محمد صلى الله عليه وسلم هنا چيوا من حلف على يمين صبر ليقتطع بها حق امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان duk wanda yayi rantsuwa akan ƙarya domin ya karbi haƙƙin wani musulmi ya rantse da Allah bayan ya san cewa wani na bin sa haƙƙi yayi rantsuwa cewa baka bina ko kuma ya san baya bin wani yayi rantsuwa cewa ina binka manzo Allah ya ce wannan tun kafin ya je gaban Allah zai gamu da Allah Allah yana fushi da shi lokacin da zai isa gaban Allah to zai isa gaban Allah Allah yana mai fushi da shi saboda me saboda yayi rantsuwa da sunan Allah ya cuci bawon Allah yayi rantsuwa da sunan Allah ya cuci bawon Allah Allah kuma baya barin duk wanda ya zalunci bayinsa Allah baya bari kuma mutane ba sa ganewa abinda da yawan jama'a ba su fahimta Sufyanu Thauri yana cewa mutun yakan iya zaluntar wani amma Allah ya masa talala ba zai saka ma wanda aka zalunta ba sai bayan shekara 40 sai ya ma manta da cewa yayi wannan abu ya fita ma a cikin tunaninsa cewa yayi wannan abu bayan shekara 40 sai Allah ya saukar masa da sakayya akan abin da ya taba yi ma wani bawan Allah shekaru 40 da suka wuce saboda wa ma kana rabbuka nasiya Allah baya mantuwa ahsahu Allah wa nasu duk abin da mutane suka yi Allah ya kiyaye shi su kuma mutane sun manta shi yasa wani malami yake cewa la tazliman idza ma kunta muqtadira in ka samu damar yin zalunci kar ka yi zalunci duk damar da zaka samu a duniya to kar ka zalunci kowa yace fa zulmu yuji'u uqbahu ila nadab domin zalunci duk yadda yayi tsawo to karshensa nadama ne yace saboda tanamu ainaka wal mazlumu muntabihu zaka je kai ka kwanta kai bacci shi ko wanda ka zalunta yana farke ya tashi cikin dare ya da'u alaika yana maka mummunar addu'a wa ainullahi lam tanami Allah kuma baya bacci amma shi wanda ka zalunce shi ya tashi cikin dare yana maka addu'a kai kuma da kai zaluncin kana can kana bacci shi ko Allah bai bacci sannan kuma abinda ake so ga mutum shine wato idan kai baka amfanar da mutane ba to karka cutar da mutane ma'ana idan misali kaga mutum da tsohuwar mashin dinsa in baka saya mai sabuwa ba to karka sace masa wannan tsohuwar tasa in bai sa goshinsa a ƙasa yayi kuka ma Allah kukan farin ciki ne ya saka maka da alheri ka sai mai sabuwar mashin ba to kar ya sa goshinsa a ƙasa yana kuka ma Allah na kukan bakin cikin ka sace masa tsohon mashin dinsa in wani bai daga hannu ya ce Allah ka saka mu wani da alheri ba to karka bari wani ya daga hannu kuma ya ce Allah ka saka mu akan wani shine wani ya ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallama wani aiki ne ya fi lada a wajen Allah Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce in za ka yi taimako ya ce ma Annabi wani taimako ne ya fi lada a wajen Allah ya ce anfasuha inda ahliha wa aktharuha thamana abinda za ka bayar na taimakon to wanda ya fi daraja a wajenka wanda ya fi tsada ka ɗauka ka bayar to ya fi lada ya ce to ya Rasulallah in ban iya yin haka ba fa ya ce da shi tu'inu sani'an aw tasna'u li akhrak in ka ga wani na sana'a ka taimaka masa jari yake bukata tallafa mishi me yake bukata taimaka mishi ko kuma kai ka je kai sana'ar dan ka taimaka ma wanda bai da daman ya je sana'ar yace ya Rasulullah in haka bata samu mafa yace to mafi karanci ta kufu sharraka aninas ka kame sharrinka daga isa mutane ka kare sharrinka kar ka cutar da mutane in baka kara ma wani jari a shagonsa ba to kar ka fasa masa shago ka kwashe masa wanda yake ciki ta kufu sharraka aninas yace fa innaha sadaqatun minka ala nafsika, domin wannan din ma sadaka ce da zaka yi makanka tanadi, ka tsare kanka karka cutar da kowa. In baka ba ma mutum ba, karka sace masa nashi. In baka sa shi dariya da farin ciki ba, karka sa shi kuka, karka sa shi kuka. Amma mutane da yawa ba sa daukan wannan shawaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa gaba ɗaya yanzu muke rayuwa cikin dardar, muke rayuwa cikin dardar. Yanzu wayar ka ce zaka dauka ka fita da ita, kana dawowa kace an kwace min waya, sai a ce ina ce dai basu taba ka ba. Wai ma'ana wai sun maka da sauki, abun farin ciki ne da yake zallan wayar suka kwace basu taba ka ba, wai sun maka mai sauki kai da wayar ka, ma'ana kai kwanan farin ciki tunda suka kwace zallan wayar suka tafi kai basu taba ka ba. A tare mutum a hanya har roƙo yake dan girman Allah ku ya ku duka ku karba wayan kai ku ci. Saboda haka mutane sun koma suna rayuwa cikin tsoro. Sallar asuba mutum zai fito sallar asuba yana tunanin ya zai ya fito. Saboda me? Yana tsammani in ya tashi fitowa sai ya leƙo kofar gida ya haska tukunna, saboda tsoron wane ne ya makale a kofar gida. Wane ne ya makale? Allah ya kiyaye. Allah ya sauke. Kuma abin da yake ƙara ƙarfafan wannan ta'addancin shine hukuma. Hukuma, laifin hukuma ne. Eh, laifin hukuma ne. Dan za a kama barawon waya a danka shi ma hukuma. Kun san ya caka ma dan uwan ku wuka ya kwace wayan sa. Ku je ku danka shi bayan kwana biyu sai ku an sako shi yana yawo cikin ku. Bayan kwana biyu sai a sako shi yana yawo cikin ku. Saboda haka ya kashe maka dan uwa, kuma gashi kuna yawo tare da shi a cikin unguwa. Allah ya kiyaye. Saboda haka Allah baya son mutum mai zaluntar mutane. Kuma duk abinda mutane suke yi, abinda da yawa suke mantawa shine shi fa Allah ya yi ma dan adam sanin kwakwaf. Duk abinda kake yi kafin ma kai, wallahi Allah ya sani. Kafin kai Allah ya sani. Eh, dan akwai abubuwan da Allah ya sani game da kai da yawa wanda kai karan kanka baka sani ba. Kai kanka baka sani ba, baka san kanka irin yadda Allah ya san ka ba. Saboda shi Allah shine a'lamu bi nafsihi wa bi ghairihi. Allah ya fi sanin kansa, ya fi kowa sanin kansa, ya kuma fi kowa din sanin kansa. Allah ya san kansa shi Allah sama da yadda kowa ya san shi, sannan ya san kowa sama da yadda kowa ya san kanshi. Shine a'lamu bi nafsihi wa bi ghairihi. Misali dukan mu nan, wane ne yake musun cewa ba zai mutu ba? Akwai? Babu ku? To amma yaushe ne ranar mutuwa? Waya sani? Yanzu kenan kun ga wani ilimi ne da ya shafe ni yaushe zan mutu, amma ni ban sani ba, Allah ya sani. Ni ban sani ba, Allah ya sani, amma ilimin ya shafe ni. Saboda haka shi Allah ya fi ni sanin kaina kamar yadda ya fi ni sanin kanshi. Kamar yadda ya fi ni sanin kanshi. Yanzu in na tashi daga nan, ni dai ana wa tsarin ina da inda zan tafi. Amma zai yi in je can din ko ba zai yi ba, ban sani ba. Allah ne kadai ya san yanzu nan da awa daya ina ina. Amma ni dai ban sani ba, sai dai ana wa tsarin na tsara kaza, in Allah ya ga dama ya wargaza. Haka shi Allah a'lamu bi nafsihi wa bi ghairihi ne. Ashe in mutum ya fahimci cewa Allah ma ya fi ka sanin kanka, to ba za ka yi abin da zai kai ka wuta dan ka samu wani abun duniya ba. Dan ko abun duniya mai gushewa ne, abun duniya mai karewa ne. Eh, abun duniya mai karewa ne. Yanzu wanda zai je ya tsaya a gaban mutane, a gaban alkali, ya yi rantsuwa da Allah akan abin da ba daidai ba, kawai don ya karɓi haƙƙin wani, in yana tsoron Allah, ai ba zai haka ba. Ba zai haka ba. Kuma mutane, wato, sun fi gudun mutuwa sama da gudun bala'in da zai biyo bayan mutuwa. Yanzu inda kuna tsaye a bakin masallacin nan, wata tirela za ta kwace daga titin nan ta yanko, kanka an kare kowa ya dare. Haka ne ko baka ba? An gudu don tsoron me? Don tsoron mutuwa. To a cikin wanda ya gudun nan akwai wanda kuma ya kwana da naira 100,000 ko miliyan 100 na haram a cikin account ɗinsa, kuma ya kwanta lafiya yayi bacci saboda yana gudun mutuwa, amma baya gudun bala'in da zai biyo bayan mutuwa. Baya gudun bala'in da zai biyo bayan mutuwa. Ita ko mutuwa wannan dama ba makawa. Ko ka gudu mata ko baka gudu mata ba za ta riske ka. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu zai riske ka. Aina mata kunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin mushayyada. Amma me zaka tarar bayan ka mutu? To wannan shine kake da iko akan canza shi. Shine kake da iko akan canza shi. Amma ita mutuwar da lokacin baka yi canza ta ba. Amma me zai faru da kai bayan ka mutu? Ina za a kai ka? Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Wallahi kai zaka dauka ma kanka makoma tun daga nan. Ba wanda sai da yaje lahira ka baka sa sunan shi cikin ɗan aljanna ko cikin ɗan wuta. Duk wanda ya ganshi a wuta, to tun daga nan duniya ya makansa register. Tun daga nan duniya. Saboda haka mu guji haƙƙin mutane. Ba wanda zai ci haƙƙin mutane kuma Allah ya bar shi ya wuce lafiya ba zai yi ba. Kuma ƙa'ida ce ta Ubangiji, shi zalunci mummunan ƙarshensa ba sai an je lahira ba tukunna tun a nan duniya. Allah bai barin azzalimi. Amma sai dai cikin sunnar Allah akwai talala. Inna Allaha la yumli liz-zalim hatta idza akhadhahu lam yuflithu. Allah yakan yi ma azzalimi talala. Wannan yana cikin sunnar Allah. Ba lokacin da mutum ya fara laifi lokaci guda Allah yake damƙasa ba, a'a Allah yakan masa talala dan abu biyu, ko dan ya ankara ya tuba ko kuma dan ya cika mudun awunsa. Dan in Allah ya tashi damƙansa ya damƙe shi akhza azizin muqtadi. Amma ba wani wanda yake zalunci wanda yafi ƙarfin Allah. Yasa Allah yake cewa wala tahsabanna Allaha ghafilan amma ya'malu adh-dhalimu. Karka taba tsammanin cewa Allah yana gafali ko yana rafkani game da abinda azzalimai suke aikatawa. Innama yu'akhiruhum liyawmin. Iyaka Allah yana jinkirta musu ne ya daga musu kafa su ga kamar Allah bai san me suke yi ba, saboda akwai wunin da tashkhasu fihi al-absar, randa ido zai daina fata. Muhdi'ina muqni'i ru'usihim, ranan da za su zo ga su nan a firgice, kowa ya shinkuyar da kansa. La yaltaddu ilaihim tarfuhum, duk wanda ya kafar da idansa ko kyafta ido baya yi. Wa afqidatuhum hawa, zukatansu kuma sun wofanta daga komai in ba tunanin ya za a yi da su ba. Sai tunanin da za a yi da su. Waɗanda suke haɗa kai su yi zalunci, Allah ya nuna mana irin yadda za a tattara su a kai su wuta. Allah zai ce wa mala'iku, احشروا الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله. كتتره ودنده suka yi zalunci, zalunci na shirka ko zalunci na zaluntan mutane, da su da ire-iren su da dangogin su da ogannin da yaran, kutattara su duka da ababen da suke bautawa ma koma bayan Allah. Fahduhum ila siratul jahim, ku nuna musu hanyar wutan jahim. Ku kai su wuta. Sai sun fara tafiya, Allah sai ya ce waqifuhum, ku tsaye da su. Innahum mas'ulun, kansa shiga wuta ya kamata musu interview. Akwai tambayoyi, Allah zai ce malakum la tanasarun, yau yaya sashin ku baya taimakon sashi ba tare kuke hada baki ku yi zalunci ba, ba tare kuka hada baki, kai ba kai ne yaron gidan ba, kai ba kai ne ogan ba. Lokacin da wannan yayi sata a duniya ya zalunci bayan Allah ya karkashe mutane, ba kai ne ka sa aka fito da shi ba? San da malakum la tanasarun, yau ba mai taimakon wani a cikin ku? Ba kai bane ogansa a duniya? Ba ya kashe wani an kama shi ka sa an fito da shi ba? Ba kai bane mai gidan? Kowa sai ya shiru a cikin su. Mala'iku sai su ce wa Allah, a bal humul yawma mustaslimun, yau kan duk sun sallama, sun mika wuya, da ogan da yaron gidan kowa ya mika wuya. Allah ya ce wa aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatasa'alu. Sashin su zai fuskanci sashi suna tambayan junansu. Qalu innakum kuntum ta'tunana 'anil yamin. Zasu ce ai ku ne a duniya ku kasance kuna zuwa mana ta hannun dama, dama da hagun mu ku ne kuka kewaye mu. Kuna gaya mana mu yi muku kaza, mu yi muku kaza. Qalu bal lam takunu mu'minin. Ce dama ku din ma mutanen banza ne. Alka wani ce wai kai yaro ne, kai ni na zigaka, dama kai ma mutumin banza ne. Wa aqbala ba'dhum ala ba'din yatasa'alu. Qalu innakum kuntum ta'tunana 'anil yamin. Qalu bal lam takunu mu'minin. Wa ma kana lana 'alaykum min sultan. Ba da wani karfi muka yi amfani muka tilasta ku yi ba. Bal kuntum qauman mujrimin, dama kuma mujrimai ne. Wa ma kana lana 'alaykum min sultan. Saboda haka wanda ya tallafa aka yi zaluncin yau gashi ga yaron gidan, wanda da yaron bai isa ya hada ido da mai gidan nashi ba, yau gashi yaron zai ware ya fada ma mai gidan maganar da ya ga, dama kuma oga bai isa ya komai ba wannan rana, dan shi ma ogan bai san yadda za a yi da shi ba, bai san yadda za a yi da shi ba. Eh, duk wanda ko yayi zalunci a nan duniya to zai nadama ran tashin kiyama. Manzo Allah ya ce ittaqu zulma fa inna zulma zulumatun yawmal qiyama. Ku ji tsoron zalunci, domin zalunci dufanni ne ran tashin kiyama, zalunci duhu ne ran tashin alkiyama. Ai, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake fadi cewa ran tashin kiyama a lokacin da mutane suke cikin zafin rana da gumi, kowa yana zama ne a inuwa gurgurdan sadakansa. Kaga gurgurdan taimakon mutane kenan, ashe kuma kenan gurgurdan duhun mutum, kuma gurgurdan yadda ya zalunci mutane. In taimakon mutane ya zama haske, to ya kamata kuma cutan mutane ya zama duhu. In taimakon mutane ya zama inuwa, to ya kamata kuma cutan mutane kuma ya zama rana. Daka ba wanda zai zalunci mutane a duniyan nan kuma ya wuce lafiya, ba zai yi ba, ba zai yi ba. Daka duk wanda ya zalunci to zai tsaya a gaban Allah, yana da dama. Shi yasa Allah yake cewa wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'a ar-rasuli sabila. Ranan da azzalimi zai sa hannayensa duka biyu a bakin sa ya ciza. A nan duniya in mutum ya kwafsa yayi failing, ba yana sa ya tsade ya ciza ya ce kai ba, to wannan nadama mai sauki ne. Ranan lahira, ran alkiyama, in mutum ya tashi nadama, to ba zai ya sa ya tsade ya ciza ba, tayi kadan duka goman zai sa a baki duka. Saboda me? Saboda nadamar ta kai nadama. Yana cewa ya laitani, ya kaito na, ittakhadtu ma'ar rasuli sabila, ina ma da na bi hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah da ya hana zalunci da ma ban yi ba, ya waila ta laitani, ya kaito na, ya nadama ta, lam attakhid fulanan khalila, da ma ban riki wani a matsayin aboki ba, dishi ya ziga ni, shi ya ja mu, shi ya kai ni inda zan zalunci mutane. Laqad adallani ani dhikri ba'da idh ja'ani, haqiqa ya batar da ni daga bin dokokin Allah bayan dokokin sun zo mun, ammun wa'azi. Allah ya ce wa kana shaytanu lil insani khazula, haka shaydan ya kasance mai tabarwa, mai sabularwa, mai halakarwa ga dan adam. Saboda haka zai nadama, zai nadama. Duk wanda kuma aka kira shi, shi ma ya zo ba da shaida akan zaluntar wani, to shi ma zai nadama ran tashin kiyama. Shi yasa kun ga aboki ko kawa suna da tasiri a rayuwar mutum. Hasali ma kai kanka baka san waye kai ba, sai ka kalli abokan da suke kewaye da kai, to su ne kai, su ne kai. Anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi, kar ka tambayi waye wani, a'a kana zuwa kawai ce ku nuna mun abokansa. Ai, kar ka tambayi waye wani, kai ku ce ku nuna mun abokansa. Kar ki ce wace ce wace, me za ku ce akan wace, kawai in kun zo me za ku ce akan kawayen wace, to kana ganin kalan kawayenta kalanta, kalan kawayenta kalanta, inda kake zama to irin su zaka zama. Shi yasa Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah lokacin yana khalifa ya taba sawa sojoji suka je suka yi sumami a daban 'yan shaye-shaye, suka kamo su, sai da suka zo da su sai ce a musu bulala, sai wani a cikin su ya daga hannu yace ya amirul mu'minin ina da magana. Yace me magananka? Yace ni wallahi ba shan giya nake yi ba, azumi ma nake yi. Yace to kana azumi kuma baka shaye-shaye, to me kai ka da bai yan giya? Yace in za ku yi bulala ku fara da shi, ku fara da shi. Wanda bai shaye-shaye mai hada shi da yan giya, bayan ma bai shaye-shaye ma yana azumi kuma, kuma ya tafi wajen yin shaye-shaye. Saboda haka ana ganin mutum kawai abokansa ake dubawa, abokansa za a duba. Kuma har a ka'idar musulunci, idan mutum ya mutu ko mutuwa mutum ya yi, to ana so abokansa su za su zo su tsayu a kan kaso mafi tsoka na janazansa. Yanzu ɗan shaye-shaye ya mutu, ba daidai ba ne a kawo mana shi masallaci a ce mu masa sallah, bai dace ba. Ɗan shaye-shaye ya mutu, to sai a je a duba depot na ɗan shaye-shaye, sai a ce to wani ɗan uwa fa ya wacce ke. Shikenan, da haka sai a kai musu shi, su yi masa wanka irin na ƴan ƙwaya, su yi masa likafani irin nasu, su je su masa sallah su binne shi. Su kuma mutanen kirki, iya abin da za su masa shine sai su koma cikin dare su tashi su daga musu ce Allah ka yafe ma wani, amma kar a gansu akan gawansa, kar a gansu akan gawansa, domin ganin su akan gawansa ƙarin ƙwarin gwiwa ne ga ire-irensa akan abin da suke yi. Amma an zo an ce akramakallahu wane ya rasu, cito wane ya rasu, ba ku bane kuke tare da shi? Me yasa ba za ka zo cito? Ba nan muka tara ku da shi muka muku wa'azi akan kaza kaza da kuke ba komai da mu mutanen banza? Saboda haka ku je ku masa, mun bar muku yau kuma ku dana limancin. Yau kuma ku dana limancin, kaga limancin dan kwaya kan ai sai a hankali. Shi karan kan shi yayi sallah, shi karan kan shi kadai kan ya za a kare ballantana kuma yayi limanci? Balle yayi limanci, zai yi huduba ne irin hudubar mahaukaci. Wai wani mahaukaci ya zo ya samu mutane sun zauna a masallacin Juma'a, ana ta jiran liman bai zo ba. Ba wanda zai ja sallah, kawai sai tashi ya hau kan minbari, kawai sai ce ya fara huduba ya ce ayyuhan nasu, ya ce ya ku mutane, inna Allah khalaqakum zawjayn, Allah ya halice ku sinfi biyu, jinsi biyu, wa ja'ala minkum alfuqara alyasbiru wa ja'ala minkum alaghniya alyashkuru, Allah ya sa a cikin ku akwai talakawa, ya basu a talakawa ne dan su yi hakuri, yayi masu kudi dan su yi godiya, yace falal fuqara usabaru wal aghniya ushakaru, yace amma sai aka samu ku talakawa kun ki ku yi hakuri, ku kuma masu kudi kun ki ku gode ma Allah, saboda haka dukan ku sai yace qumu ila salatikum yal'anukum Allah, yace dukan ku Allah ya tsine muku albarka ku tashi mu sallah. Ba liman ya gama huduba zai ce qumu ila salatikum yarhamukum Allah ba, Allah ya muku rahama ku tashi mu sallah, yace to ku ko Allah ya tsine muku albarka, saboda huduba ce ta mahaukaci. Amma kuma ya faɗi gaskiya, yi Allah ya yi masu kuɗi don su yi godiya sun isu gode, Allah ya yi talakawa don su yi hakuri su ma kuma sun isu hakuri din, to masu kuɗi sun isu yi godiya, talakawa sun isu hakuri, to ai al'umma ko ba za ta zauna lafiya ba, ba za ta zauna lafiya ba. Saboda haka kar mutum ya kuskura ya yi abota da mutanen banza. Duk wata kawa da kika san cewa kawar banza ce ita, ki danna mata control D, maza-maza ta fita daga cikin listin kawayenki. Amma ku mata dama kun fi son kawa mai kawo gurmi, kawa mai kawo gulma, wanda za ta kira ki. Wata ma tana ɗaukan wayan fa da ashar za a fara, tana ganin kiran wacce kawai za ta kutunta ma ashar ta ce to yau kan akwai damu, akwai magana. Tana ɗauka ta ce ke shegiya, yaushe za ki gama aiki? Zuwa lo karfe kaza, to akwai update, akwai update, akwai update, akwai update. Daga suya suya sun tsitsire ma kansu albarka kafin a zo a ji update din. Update din kuma shine ana zuwa shakuri minki, albishirinki, sarenki a ruwan sanyi. Kanin kakan yayan kishiyar wacce an sake ta, kaga wata dangantaka mai doguwar salsala tana murna ai sarkin yan jin gurmi kenan to duk wanda ya zama na abokansa mutanen banza ne zai sha wahala sai dai su kuma zama da mutanen kirki ba dadi zama da mutanen kirki ba da dadi sai dai yana da amfani amma ba da dadi me yasa bai da dadi shine saboda motsi kadan dukta karka duk motsinka suna kallon ka kana yin kallon a ce maka wani ba haka bane ba daidai bane shi ko dan adam ransa yana so a sake shi ya sakata ya wala innan nafsa la amaratun bisu yana so a sake shi ya sakata ya wala su kuma zama da mutanen kirki yana cin karo da la amaratun bisu ba za su taba bari ba sai dai ka gane amfanin shi a nan gaba ko kuma bayan an je lahira amma dadi kan bai da shi dadi kan babu eh da kai magana a ce da kai bai kamata kai kaza ba ko kuma ka ce za kai kana so kai aiki kaza a ce maka bai dace ba dole kuma haka zaka yi hakuri dole haka zaka yi hakuri amma zaka gane amfanin sa lokacin da ka isa gaban Allah subhanahu wataala yasa ibnul qayyim Allah ya mishi rahama a cikin littafin shi hadin arwah ila biladil afrah a can karshen littafin dama littafin hadil arwah littafi ne da yake bayani akan siffofin aljanna da hanyoyin samun aljanna a karshen hadil arwah ibnul qayyim da yazo bayani akan gashi an yi ma mutane hisabi an tattara su ƴan aljanna sun isa bakin kofan gidan aljanna suna jiran isowar mai gida Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yazo ya jagoranci abu da kofofin aljanna yace ana tattaunawa sai wannan sai ga dan uwansa da suka zauna tare da shi a duniya yana ganin shi sai ya rungume shi Ibnul Qayyim sai da ya kawo alamar motsin rai guda uku ma'ana yayi ajiyan zuciya hankali ya kwanta me yasa ya rungume shi yace wane wallahi da ba din zama da kai a duniya ba da yanzu ban san inda nake ba kai wane naji dadi yana jin dadi yana farin ciki yana murna yana kuka irin na farin ciki yana jin dadi yana ganin wani ya taimake shi amma a duniya lokacin gani yake yi ba wuri da fitina a duniya irin wani ba wanda ya takura mishi irin wani saboda ka indai har ka gamu da wanda zai kalle ka ya ce maka kai baka kyauta ba to ka rike shi amma wanda dama duk abin da ka debo zai ce eh haka ne fa to ba mutumin kirki bane kun yi rigima da wani zai iya kallon ka ya ce maka gaskiya fa kai ne baka kyauta ba wallahi bai kamata kai haka ba eh kawal da za ta iya fitowa ta fada miki gaskiya abin da kika yi maki shiyarkin nan bai daidai ba bai kyauta ba haka ake yi ba bai kamata ki yi mamijin ki haka ba bai kamata ki yi ma dan kishiyar ki haka ba wanda za ta fada miki gaskiya ku yi baran da ita ki zage ta ta zage ki amma dan ta fada miki gaskiya to wannan ita ce kawa wannan ita ce kawa amma wacce za ta zo kina fara magana ta ce ni da ma ai kishiyar kin nan ni tunda na ganta naji bana santa to wannan jagoran tafiya wutan jahannama kenan jagoran tafiya wuta kenan ai ko wani ya kawo ma mutum ƙara ko ya kawo masa neman shawari ya ce matarsa ta yi kaza ta yi kaza ta yi kaza ya zai yi ya san shi ne mijin bayi da gaskiya maimakon ya faɗa masa gaskiya ya ce ai ni dama matarkan nan tunda ka auro ta naji bata mun ba to bata maka kai asuwa ha dama ni ya auro matar ta maka ne ya zai matata ta maka kai asuwa ai wannan maganar banza ce ai ce a wewa ne gaskiya kan in faɗa maka gaskiya magana ta tsakani da Allah kai ne baka da gaskiya baka kyauta ba eh amma dai mu duka ɗan adam dai ba ma san irin wannan kawaya ba ma san irin waɗannan abokan wannan shine tsarin da mutane suke rayuwa kai kowa yana so abin da ya debo ba ma ka bashi ba kama mara masa baya ka tallafa mishi ka taimaka mishi hakan kuma ba zai yi ba hakan ba zai yi ba. In har Allah na iya faɗa ma Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ba daidai ba ne, to waye kuma ba za a ce masa ba daidai ba? Ba wanda ba za a ce mishi yayi ba daidai ba. Saboda haka a mutum ya riƙe abokai, abokan ma abokai na kirki, abokan kirki. Aboki yana da amfani a duniya, yana da amfani a lahira. Ko a lahira aboki na iya cin albarkacin aboki, ana iya fasa kai wani wuta saboda alfarman abokinsa, ana iya fasa a kai ki wuta saboda alfarman ƙawarki. To in kika yi kawance da wadda ita kuma hanyar wutan take nuna miki, ita ma bata sha ba, ballanta naki ci albarkacinta. Ita ma bata sha ba, balle ki ci albarkacinta. Rashin iya zaben abokai da ƙawaye ya jefa mu da yawa cikin matsaloli. Mafi girman matsalolin da ya jefa mu a ciki shine mutuwan aure a cikin ƙasashen, a cikin garuruwanmu. Rashin iya zaben ƙawaye yana daga cikin abin da ya jefa da yawa daga cikin mata a cikin zawarci, da yawa. Saboda ta kasa bambance wace ce ƙawar kirki da ake ɗaukan shawarinta, wace ce ƙawar banza da ake zama kawai a yi fira a yi dariya da ita. Ta kasa bambancewa. Ta kasa bambancewa. Saboda haka duk wacce za ta zo ta kalle ta, ta ce mata, ke na ga kina wani azalbaɓi a kan namiji, to bari in gaya miki. Duk wanda ya riƙe miji uba zai mutu maraya, shi namiji zuma ne sai da wuta, namiji bala'i ne, namiji ba ɗan goyo ba ne, namiji kaza, namiji kaza. Ta yi ta jero siffofin maza har da babanta kuma a ciki, shi ne ma lamba ɗaya. To da yawan ‘yan mata in suka ɗauki wannan shawarin, tana zama lafiya lau da mijinta, sai ta juya ta canza ƙarshe daga baya auren sai gagara zama. Mai yiwuwa kuma sai ta koma gidan wacce ta je gidanta sai ta ga yadda take ma mijinta biyayya, ita kuma ta zo ta ziga ta. Ko kuma dama ita din ma bata samu mijin auren ba, to dama ita ce ƙawan taɗinta, za ta fita batta. Saboda haka sai ta yi a kutun gwilan da za ta yi ta fito da ita, saboda a dawo a ci gaba da taɗi a cikin unguwa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya ce, laysa minna man afsada mar'atan ala zawjiha. Duk wanda ya ziga mata, ya ziga mace, ta bijire ma mijinta bai tare da mu. Annabi ya ce Allah ya tsine masa albarka, mal'unun man afsada imra'atan ala zawjiha. Duk wanda ya ziga mace ta bijire ma mijinta, ta yi ma mijinta taurin kai, ta masa bore, ta daina masa biyayya, Allah ya tsine mishi albarka. Daga wannan kawal da za ta zo ta ce da ke, ai shi miji ba dan goyo ba ne, ki daina azalbabi, ki daina kaza, ki daina kaza, ki daina kaza, wannan kawal tsinanniya ce. Daka duk sanda ta zo ta zauna a cikin falonki, kina tare da ita, kun tafa, to kun tafa da tsinuwar Allah. Ta kwanta akan kujeranki, to tsinuwar Allah na zazzaguwa akan kujeran, saboda tsinanniya ta kwanta akai. Ta ci abincinki, wannan cokalin ya shiga bakin tsinanniya. Saboda haka kyayi ta gamuwa da bala'i. Daka da kin game irin wannan, tauce da ita wacce ina ga tsakani da Allah kawance tsakaninmu da ke ba zai yi ba. Saboda ni an min aure ne don in zo in zauna, ke kuma so kike na fito. Saboda haka mun raba gari da ke har abada, karki sake zuwa gidan nan, karki sake kila na a waya, karki sake mun text. Goge namban ta, blocking ɗinta, kowa ta kama gabanta. Ai, amma yanzu kan ai duk wacce ta shiga ba za ta gane tana cikin bala'i ba, sai ta fito tukunna. Sai ta fito tukunna, inda zaman benci ne a waje, akwai isasshen benci na a kofar gida, za ta fito. Allah ya kiyaye mu. Saboda haka abokai, yana da kyau mutum ya zama yana da abokai masu kyau. Abokai masu kyau. Abokai kuma ba wai yana nuna in ka zo na da mutane kamar yadda nake yawan maimaitawa, ba yana nuna cewa wai ba za a yi annabimancinka ba, ko ba za a yi gulmanka ba. In ka ɗauka haka ma, to ka wahalar da kanka. In ka ɗauka haka ma za ka zo na lafiya, wai ba wanda zai gulmanka, to ka wahalar da kanka. Shi yasa da ka ji an ce ana gulmanka, sai ka ce to alhamdulillah, har na kai ayi gulmana, to ina gode Allah. Ma'ana Allah ya mun falala, har falalan ma ta kai ayi gulmana, a to masha Allah. Masha Allah.
sai kai godiya ma Allah. Amma ka dauka zaka zauna a duniya wai ba mai gulman ka, to zaka yi ta ba mu kanka wahala ne. Zaka yi ta ba mu kanka wahala dan duniya zaka baka mamaki, mutane zasu baka mamaki. Eh, shi yasa wani cikin magabata da wani yazo yace masa ina so in samu unguwar da zan zauna wadda ba wanda yake gulman wani unguwar, ɗan unguwar ba gulma, ba munafunci, ba annabimanci, zuciyan kowa wanke tas, ba ruwan kowa da kowa. Eh, yace wannan kake nema? Yace eh. Yace to zo mu ji, na sani. Ai kawai sai rike hannunsa kawai kawo shi cikin makabata. Eh, a makabata ana gulma ne? Ana annabimanci ne? Waɗanda suke kwanciya cikin makabata akwai wanda yake tashi daga kabarin wane, kai kabar gulma kabarin wane ne? A nan kan kowa sab gargabarsa ce ta shafe shi, kowa sab gargabarsa ce ta shafe shi. Eh, amma in dai a cikin rayuwa kake rayuwa, in dai a cikin rayuwa kake rayuwa, to ba unguwan da ba magulmata, babu. Ba unguwan da ba ƴan gutsiri tsoma, ba unguwan da ba ƴan kace nace, babu. Eh, unguwa guda ɗaya ce kawai wanda ba a gulma a cikinta, shine ka tafi makabarta. Adam makabata da ka tashi gina gida ko neman gidan haya, kana so ka zauna inda ba za a yi gulman ka ba, ba wanda zai kula da shige da ficen ka, ba wanda zai kula da ledin da kake shigowa da shi, to maza maza ga gidan ka ya zama a dungulbi. Eh, kun gane ko? Maza maza gidan ka ya zama a dungulbi. Eh, amma magulmata ka akwai su a ko'ina, a nan Ibrahim Bako akwai su, a nan Laji Kotas akwai su, ba inda babu su. Eh, sai dai Allah ya sa ba mu a cikin su, ba ku a cikin su. Allah ya tsare mu. To lokaci ya je za mu tsaya anan. In Allah ya kai mu sati mai zuwa, sai mu tashi akan a inda muka tsaya insha Allah ta'ala. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amin. I mean.